بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. دوانا مسلمين دمكي تارئنا مسلات جامع أبو بكر تفاو قليوة a birnin Bauchi Yakubu, da ma waɗanda suke tare da mu a yanzu kai tsaye a ko'ina, da kuma waɗanda za su kasance tare da mu daga baya. Gaba ɗaya muna isar da gaisuwa ta addinin Musulunci a gare ku. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna farawa da godewa Allah madaukakin sarki, lahul hamdu fil ula wal akhirah, wa lahul hamdu fis samawati wal ardi wa ashiyan wa hina tuzhirun, wanda daga cikin ni'imominsa bayan ni'ima ta rayuwa da lafiya da imani da samun dama ya ni'imta mu ta halartar wannan shekara ta 447 bayan hijira, har yau muke ɗaya ga watan Ramadan na wannan shekarar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wannan rana ta dace da 18 ga watan biyu na shekara ta 2026 miladiya. A wannan matsalaci mun saba haduwa shekara-shekara a duk lokacin da watan Ramadana ya zagayo, domin mu nemi albarkar Allah ta hanyar albarkar karatun ayoyinsa a cikin littafinsa mai albarka wanda aka saukar da shi a irin wannan wata. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Yana ɗaya daga cikin abin da muka gada daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da aikin magabata, shine kulawa da bayar da muhimmanci ga Alƙur'ani wajen karatunsa da tadabburinsa da ƙoƙarin fahimtarsa a cikin watan Ramadan. Watan Ramadan wata ne na Alƙur'ani, shi yasa Allah ya zaɓe shi a cikin sauran watanni na 12 na shekara domin ya saukar da Alƙur'ani a cikinsa. An fara saukar da Alƙur'ani ne a dunƙule gaba ɗaya, aka ɗauki kofinsa daga Lauhul Mahfuz aka saukar da shi zuwa saman duniya a cikin Baitul Izza a cikin watan Ramadan. Sannan Allah ya zaɓi watan Ramadan domin ya fara gutsuro saukar da Alƙur'ani ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a cikin wannan wata. A cikin wannan wata ne Allah ya nada manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yana sunansa Muhammadul Amin ibn Abdullah, amma daga watan Ramadan Allah ya nada shi ya zama Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Don haka wannan wata ne mai muhimmanci wajen kula da Al-Qur'ani, shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zama yawan karatun daga Al-Qur'ani da inayarsa ga bitar Al-Qur'ani a watan Ramadana ya ninka na sauran watanni waɗanda ba Ramadana ba. Hadisi ya tabbata daga Zaid ibn Thabit, Allah ya ƙara yarda a gare shi, cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gayyato shi lokacin da aka zo bitar Al-Qur'ani a bita ta ƙarshe na rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallama a watan Ramadan. Saboda dama kamar yadda hadisin na Aisha ya tabbatar da kuma hadisin Abdullahi ibn Abbas duka a cikin Sahihul Bukhari, mala'ika Jibrilu yana zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallama fayudarisuhul Qur'ana fi Ramadan, sai su rinƙa mudarasar Al-Qur'ani sai a yi bitar abin da aka saukar tun daga baya zuwa yanzu, abin daga baya a ƙara ɗorawa. Idan watan Ramadana ya zo, Annabi sallallahu alaihi wasallama yana tattara hankalinsa akan kula da karatun Al-Qur'ani da bitarsa tare da mala'ika Jibril, amma a sauran lokuta sai dai a yi ta ci gaba da saukar masa. To wannan ya sa mu ma ya zama sunna ce muttaba'a wadda kowace shekara al'umman musulmi suke mai da hankali ga yawan karanta Al-Qur'ani su a ɗaiɗaikunsu, suke karanta shi a gidajensu da makarantunsu, suke karanta shi a masallatansu a cikin sallolin dare na tarawih da tahajjud, sannan kuma ake karanta shi a wuraren karatu da tafsirin Al-Qur'ani. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki waɗannan albarkatu da ya tara a cikin littafin Al-Qur'ani ya kuma tara albarka a cikin wannan wata na Ramadan, Allah ya sa mu yi tarayya da juna a cikin samun wannan albarka, kuma Allah ya albarkace mu da albarkarsa ya sa mu zama cikin yardaddun bayinsa. Wannan shekara za mu ɗora ne da yardar Allah a cikin karatunmu daga inda muka tsaya a shekarar bara. Idan ba ku manta ba, a shekarar bara muka ɗauko farkon suratul Isra har muka yi karatu zuwa aya ta 39. Don haka yau da yardar Allah za mu tashi daga kan aya ta 40 zuwa abin da ya tawaka a cikin wannan sura mai albarka suratul Isra. Wannan ya nuna karatun Ramadan ya zama keɓantacce ne na wannan masallacin. A nan muka fara, kuma shi za mu ci gaba da yardar Allah. Karatun da muke na tafsiri a waɗansu wuraren wanda ake cikin suratul Nahl waccan yana can, amma wannan akan yadda muka ɗauko na nan da shi za mu ɗora in Allah ya yarda. Ina roƙon Allah ya albarkace mu da albarkar surar ya kuma sa yadda muka fara a cikin aminci Allah ya ni'imtar da mu har mu gama. Dukkan waɗanda suke cikin matsaloli na tashin-tashina, rashin lafiya da cututtuka, da kuma rashin zaman lafiya da rashin aminci a garuruwansu ko a gidajensu ko a ƙasashensu, Allah ya amintar da musulmi bayin Allah. Dukkan damuwoyi da kuma rashin nutsuwa da kuma ƙuncin rayuwa da kuma wahalar rayuwa da ke damun mutane a ko'ina ne, Allah ya kawo musu rangwame, ya kawo musu sauƙi a cikin wannan wata. Al'ummar musulmi kuma muna roƙon Allah ya sanyaya ya kuma datar da zukatansu su yi abin da ya dace domin taimakawa kansu da taimakawa al'ummarsu, ta yadda mutane al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za su samu sauki da sa'ida a cikin wannan wata. Kafin mu ci gaba, an saba waɗansu tashoshi da suke watsa wannan karatu mukan ambata saboda waɗanda za su bi a garuruwansu su ji lokutan da ake sawa sawa'un a gidajen talabijin ko kuma gidajen rediyo, kuma waɗanda suke hannuna a yanzu kafin daga baya waɗansu halada ba a gama tattare su ba su iso zan karanta su in Allah ya so. Da farko dai kamar yadda kuka sani muna yin karatu a nan kuma ana watsa shi kai tsaye ta hanyar live stream na Facebook da kuma na TikTok da kuma wanda za su iya saurara a YouTube daga baya a tashar Al-Umda TV. Sannan na Facebook kuma a shafin da aka yi da kuma na TikTok wanda duka aka gina da sunan mai gabatar da karatu. Sannan gidajen radio da gidajen talabijin. Da farko akwai gidajen radio guda biyu waɗanda majalisar shura ta wannan jami'a waɗanda suke ɗaukan shirya da kuma gudanar da kuma jagorancin harkokin al'ummar musulmi a nan jami'ar Abubakar Tafawa Balewa take ɗaukan nauyi. Allah ya taka musu da alkhairi daga kan shugabanninsu zuwa dukkan mambobi zuwa dukkan al'ummar musulmi a nan jami'ar Abubakar Tafawa Balewa ƙarƙashin jagorancin shi shugaban jami'ar zuwa dukkan sauran ma'aikata da sahalewarsu da goyon bayansu da kuma ku ɗalibai da kuke zuwa sauraro muke gabatar da wannan. Muna roƙon Allah ya muku safai alkhairi gaba ɗaya. Gidan rediyon Globe FM a nan Bauchi da kuma gidan rediyon Abubakar Tatari Ali Polytechnic da ke nan Bauchi shi ne wanda shura take ɗaukar nauyi. A Globe FM ƙarfe 8 ne na safe zuwa 9. A Atap Radio kuma ƙarfe 4 ne na yamma zuwa 5. Waɗannan su ne waɗanda suke ƙarƙashin majalisar shura. Na biyu shi ne wanda Alhaji Aminu Shu'aibu garkuwan Kawoje, Allah ya masa safiya alkhairi ya albarkaci iyalansa ya gafarta wa iyayensa, yake ɗaukar nauyi wanda shi ne kuke gani a Sunna TV. Sunna TV tana sawa ne ƙarfe 3 na yamma zuwa ƙarfe 4. Sannan kuma shi ya ɗauki nauyin waɗansu gidajen rediyo kamar Gift FM da ke Jalingo, jihar Taraba, ƙarfe 10 na safe. Sannan kuma shi ya ɗauki nauyin na Alfikir FM da ke Sokoto, ƙarfe 7 na safe. List ne ya yi na gidajen rediyo har guda 16. Sai ce in zazzaɓi yadda za a tsara su. Don haka sai aka sa waɗannan guda biyu, sauran kuma duka muka sa waɗansu malaman sunna a duka jihohi na arewacin Najeriya. Aka sa malamai da yawa duka, Allah ya saka mishi da alkhairi. Sa'annan kuma a jihar Gombe akwai Vision FM wanda Honorable Dattuwa Ali Bumo sarkin tafarkin Akko ya ɗauki nauyi, Allah ya masa takayyar alkhairi. Su ma ƙarfe 7 na safe zuwa ƙarfe 8. Jihar Borno Peace FM Maiduguri wanda kowace shekara Virtual Engineering Solutions Limited suke ɗaukar nauyi, Allah ya musu takayyar alkhairi. Shi na Peace FM Maiduguri ƙarfe 9 na yamma, ƙarfe 9 zuwa 10 na dare kenan. Jihar Plateau Alhaji Ibrahim Abdullahi Ibzar shugaban kamfani Ibzar na Dabgi yake ɗaukar nauyi, Allah ya masa takaya alkhairi. Gidan rediyon Unity FM Jos ƙarfe 4 da rabi na yamma zuwa ƙarfe 5 da rabi. Jihar Nasarawa a birnin Lafiya Precious FM ƙarfe 1 ne na rana zuwa karfe 2 Alhaji Bashir Walin Shahu shine wanda ya dauki nauyi Allah ya masa takayyar alkhairi jihar Naija akwai landmark FM da ke Ponta Gora wanda dabara da kuma banan duka kamfanin Z&Y T su ne suke daukan nauyi duk da cewa a nan banga lokacin ba zaka idan lokacin ya tabbata zuwa gobe sai ku sanar da mu sai a gaya musu Allah ya yi albarka wa Zaharuddin da ɗan'uwansa Yusuf masu Z&Y da kuma ya yi albarka ga kasuwarsu su ne kuma suke daukan nauyin na tauraruwa TV wanda shi ana sawa karfe 5 na safe ne karfe 5 zuwa 6 na safe akwai kuma wadansu gidajen rediyo da na sani cewa yana cikin jerin amma ban gan shi ba mai yiwuwa in an gama hadawa da lokacin za mu sanar akwai kuma jihar Kano wanda shi kan tashoshin suna da yawa da farko akwai Wisal TV wanda Badawiya Pharmaceutical Limited Pharmaceutical Nigeria Limited suke daukan nauyi karfe 10 ne da dare wannan yana karkashin jagorancin wani bawan Allah ne sai daga cikin wadanda suka fi tallafa wa foundation din mu akan ihsani da kuma kula da harkar da awa musamman a kauyuka na wadanda ba musulmi ba wato Alhaji Abdul Basir Jargaba Allah ya masa albarka ya albarka ga kasuwarsa shine kuma ya dauki nauyin gidan radio Muhasa radio da ke Kano wanda shi kuma karfe 10 ne na safe karfe 10 zuwa 11 sannan a Kano kuma Alhaji Muhammad Tukur shugaban ko kuma mai malme kamfanin Rufaida wanda shi yake daukan nauyin wanda ake sawa a gidan talabijin na Africa TV 3 da kuma Dala FM da ke Kano Allah ya takayya da alkhairi ga Alhaji Tukur kuma ya albarka ga wannan kamfani na Rufaida da kuma sauran harkokinsa Allah ya sa albarka a ciki gidan talabijin na Africa TV 3 karfe 2 da rabi ne karfe 2 daidai na rana zuwa karfe 2 da rabi sannan kuma Dala FM kuma karfe 9 ne na safe zuwa karfe 9 da rabi sannan duka kuma a Kano din akwai gidan rediyon Rahma Radio karfe 6 na safe wanda Honorable Abdullahi Mahmud Gaya yake daukan nauyi Allah ya yi takayya alkhairi ya kuma albarkaci harkokinsa sa'annan kuma akwai wani kuma a Dala FM din wanda shi kuma karfe 1 na rana wanda Sani Aminu Electronic suke daukan nauyi Allah ya yi musu takayyar alkhairi akwai kuma Kano FM wanda Al-Yuma Ventures Limited ke daukan nauyi Allah ya musu takayyar alkhairi wannan na Kano FM karfe 9 ne na safe akwai kuma Aminci Radio shi ma a Kano wanda shi ma Honorable Abdullahi Mahmud Gaya ke daukan nauyi shi ma karfe 9 na safe zuwa 10 Allah ya yi takayya da alkhairi akwai kuma gidan rediyon Amatco FM Kano wanda MD Umar ke daukan nauyi karfe 7 na safe Allah ya yi masa takayyar alkhairi akwai kuma jihar Kaduna wanda akwai DITV gidan talabijin na DITV Kaduna wanda aka saba da asuba karfe 4 zuwa 5 na asuba wanda Dr. Awal Ahmad dalibinmu da ke zaune a America ya saba daukan nauyi. Allah ya yi masa sakayar alkhairi, ya albarkace shi, ya albarkace zuriyarsa. Gidan talabijin na Albani TV su ma yawanci Z&Y ke daukan nauyi, amma ban ga an rubuta lokacin ba a nan, in ya tabbata za a sanar. Gidan rediyo na Garta Rediyo da ke Kaduna, kamfanin TMDK Agropark su suka ɗauki nauyi ƙarfe 9 ne na safe. Allah ya saka musu da alkhairi. Akwai Sawaba FM da ke Hadeja, wanda shi ma ina tsammani Z&Y su ne suka ɗauki nauyi, shi ma ban ga kedodin lokacinsa ba. Akwai gidan rediyon BRC a nan Bauchi, an rubuta ƙarfe 4 na asuba. Alhaji Tijjani Ahmad shi ya ɗauki nauyi, Allah ya saka masa da alkhairi. Akwai kuma Ghana a Accra, Amana FM ne ko? Amana ne ko Amani? Amani FM da ke Accra a Ghana, ƙarfe 9 zuwa 10 na dare, wanda Alhaji Habibullahi Yakubu ya ɗauki nauyi, Allah ya yi masa takayyar alkhairi. Su waɗannan ne da nasarar guda 26 su ne waɗanda yanzu suke nan. Idan daga baya an kawo wani, na karanta su. Dukkan waɗanda suke cikin wannan, Allah ya saka musu da alkhairi. Waɗanda kuma suke ɗaukan nauyin karatuttuka da yaɗa su na dukkan malamai a ko'ina suke, musamman kuma na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah ya biya su, ya albarkaci harkokinsu, ya albarkaci arzikinsu. Haka kai tsaye za mu karanta abin da ya sawwaka ala ramma Yazid. Allah ya ƙara maka albarka. Iqra. أفأصفاكم ربكم بالبنين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا.
نعم.
إنكم لتقولون قولا عظيما. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. الله مدوكي تركيتي. أفأصفاكم ربكم بالبنين. Shin wai ubangijinku ya zafe ku ne ya ba ku ‘ya’ya maza? Wattakada min almala’ikati inata, shi kuma sai ya rigi ‘ya’ya mata daga mala’iku? Inna kum latakuluna qawlan azima, lallai dai kukan kuna faɗin wata magana ce mai girma. Walaqad sarrafna fi hadha alqur'ani liyadhakkaru. Hakika mun fayyace bayani a cikin wannan alkur'ani domin su wa'azantu. Wa ma yaziduhum illa nufura, sai dai duk wannan fayyacewar bayani da muka yi ba abin da ke ƙara musu sai dai yawan gudu. Allah maɗaukakin sarki, idan ba ku manta ba, ayoyin da muka karanta a baya Allah ya cike su akan ƙa’idojinsa da dokokinsa na bauta ga bawa, wanda ya fara su da haƙƙinsa kuma ya ƙare su da haƙƙinsa, a tsakiya kuma ya faɗi haƙƙoƙin bayinsa. Haƙƙin da ya fara nasa na kansa shi ne, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. haƙƙin da ya cika da shi na ƙarshe shi ne wala taj'al ma'allahi ilahan akhar. Don haka haƙƙi na farko shi ne ka bauta wa Allah shi kaɗai, haƙƙi na ƙarshe shi ne karka haɗa Allah da kowa a cikin bauta. Amma a tsakiya kuma Allah ya faɗi haƙƙoƙi da yawa, haƙƙin iyaye wa bil walidaini ihsana, haƙƙin ƴan uwa wa atizal qurba haqqahu dangi kenan, haƙƙin talakawa wal miskina, haƙƙin matafiya wa ibn as-sabili, da sauran haƙƙoƙi da Allah ya faɗa har zuwa ƙarshen inda muka tsaya. Wannan kuma dori ne akan wancan da Allah madaukakin sarki ya juya magana ga mushrikai kafirai na da, da irin waɗanda a yanzu suke da irin ta'ada irin tasu, ta jingina wa Allah haihuwa da cewa Allah yana da ɗa ko Allah yana da ƴa ko kuma a ce Allah ya haihu. Dukkan wanda yake kan wannan tafarki to ya shiga cikin tafarkin abinda Allah ya faɗa a baya, fatulqa fi jahannama maluman madhura. Allah ce in kai abinda aka faɗa a baya na kafirci za a jefa ka a wutar jahannama. To sai Allah ya ƙara faɗin abubuwan da ke iya sa ka faɗa a jahannama, sannan Allah ya ƙara faɗin abubuwan da kafirai suke yi banda irin abinda aka faɗa a baya. Daga cikin abubuwan da kafirai ke yi da aka faɗa a baya shine bautawa wani Allah. Daga cikin abinda aka ɗora daga nan shine jingina wa Allah haihuwa. Wannan duka kafirci ne. Kun gane alaƙa tsakanin ayar yau da ta baya? Ayoyin bayan sun yi magana akan kafirci ta hanyar bautar wani Allah, ayoyin yanzu kuma za su yi magana akan kafirci ta hanyar jingina wa Allah haihuwa, a ce Allah yana da ɗa ko Allah yana da ƴa ko Allah yana da ƴaƴa. Kafirai da suke jingina wa Allah haihuwa sun kasu kamar haka: akwai waɗanda ke jingina wa Allah ɗa namiji, وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. يهوداوا suna ce Uzairu dan Allah ne, kaga sun jingina wa Allah da namiji. Kiristoci suna jingina wa Allah da Annabi Isa dan Maryama alaihi salam, kaga sun jingina masa da namiji. Akwai kuma wadanda ke jingina wa Allah ƴaƴa mata, su kuma waɗannan su ne kafirai Quraishawa ko kuma ce kafirai Larabawa na da. Wata al'ada ce tasu da suka samu da shedan ya ɗora su a kanta na cewa mala'iku tsarkaka ne, amma bai kamata a ce haka kawai suke ba, darajarsu ta kai a ce su ɗayan Allah ne, amma sai a ce musu ɗaya mata. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. ملائكة سكي باين الله ني سوكما سي سكتي يا ياني ما تانا الله. أنا فهمت كشي نأكو سوني وطن دا سوبا سكي نميجي كو سكي مجبا سوني كو سنا غني كو ماينا يتوى شيطان الله ني sune waɗanda suke cewa nahnu abna'ullahi wa ahibba'u, sune waɗanda kawai mutum sai ta yi sai ce shi ma son of God. Ana iya samun su har yanzu, in fasto ya ga wurin ta kawai sai shi ma son of God. Yan banu Isra'ila sai ce su children of God, su ƴaƴan Allah, su sun fi ƙarfin zama bayin Allah, gatar su tasa sun samu ƙarin girma sun zama ƴaƴan Allah. To ta za a ce ɗa kuma ba haihuwarsa aka yi ba, ga ubanka muna gani kuma a ce kai ɗan Allah, ta yaya zai yi? Duka ɗauki a ce kai ɗan Allah matsayi ne kawai da za ka kai, ba wai dole sai da sunan haihuwa ba. An fahimta? To waɗannan guda ukun dukansu kafirci ne. Ko ka jingina wa Allah ɗa namiji, ko ka jingina wa Allah ƴa mace, ko ka jingina wa Allah ƴaƴa barkate, sawa'un ka ce shi ya haifa ko ka ce an haife shi ne amma ya samu promotion ya zama ɗan Allah ko ƴar Allah, wannan duka kafirci. shi yasa Allah madaukakin sarki ya jera su a cikin kafirai laqad kafara allazina qalu inna allaha thalithu thalatha wadanda suka ce Allah dayan uku ne kaga Allah da Allah uba Allah ruhu mai sarki cewa dadin yana cikin abin da yasa suka zama kafirai don haka jingina wa Allah da kafirci to a cikin wannan ayar sai Allah ya ce afa asfaqukum rabbukum nan yana magana da wasu irin category ne guda uku na wanda suka jingina wa Allah da yana magana da wadanda suke cewa Allah yana da ƴaƴa mata mala'iku kenan to shine Allah ya ce afa asfaqukum rabbukum tambaye su wannan istifham ne inkari tawbihi tambaye su mana tambaya ta wulakanci tambaya ta izgili in za su iya amsawa tambaya ta kalubale kun ce mala'iku ƴaƴan Allah ne mata ko kuma ba kwa son ƴaƴa mata te da idan ɗayan ku matarsa tana da ciki yana Allah Allah ta haihu ya gabe ta samu idan an samu namiji yayi murna saboda namiji yana da daraja a wurin su idan an haifi mace yayi bakin ciki saboda mace a wurin su tana da kaskanci kai da idan ma an ce da shi matarka ta haihu yace me aka samu aka ce mace sai ce asha yana cewa ayyumsikuhu alahu shi ya rike wannan yar a cikin wulakanci da tozarci a garin su cewa shine uban wance am ya dusu hufi turab ko ya bunne ta da rai ya huta don haka kin ƴaƴa mata da suke ya kai yadda yana daga cikin abun kazanta a wurin mutum ka ce uban wance kowa yana so a ce mishi uban wane ba za ka ga balarabe a irin wancan lokacin yana alkunya a ce masa uban wance ba saboda haka idan za a zage ka sai a ce kai da ma kake haihuwar ƴaƴa mata baka iya haihuwa ba sannan mace yana cikin abin da ke iya sa miji ya zage ta ko ya kore ta ko ya ki haihuwa da ita saboda tana haihuwa masa ƴaƴa mata to shine Allah ke tambayar su anan yace afa asfaqukum rabbukum bil bani ay hal khassakum rabbukum wajtabakum wakhtarakum fa'a'taakum min al bani wa mana'a nafsahu faja'ala li nafsihi al banat yanzu kuna tsammani idan gata ce shi Allah shike halitta kun ce shi yake da ƴaƴa mata ku sai ba ku ƴaƴa maza da kuke so shi kuma sai ya rike waɗanda ba a so din ai in dai da haka ne a hankali da ya kamata masu wanda ake so din ne zai rike law aradallahu an yattakhidha waladan laffafa mimma yakhluqu ma yasha inda a ce zai riki dan ai sai ya zabi wanda yake so kaga da mazan zai dauka ku ya bar muku matan amma ta yaya za a yi a ce ku ya ba ku wanda kuke so shine maza shi kuma sai ya rike wanda ba a so shine mata shine ma nan afa asfaqukum rabbukum bil bani yanzu zai dauko a hankali a ce ku Allah ya ba ku zati tunda daraja ce a wurin ku haihuwar maza ku kuke da maza shi kuma nasa sai zama mata inda kum la taquluna qawlan azima wannan yayi daidai da fadin Allah madaukakin sarki fastaftihim al rabbikal banatu wa lahumul banun am khalaqnal malaikata inatan wa hum shahidun ala innahum min ifkihim la yaquluna walada allah wa innakum lakadhibun asfata al banati ala al banin ma lakum kayfa tahkumun afala tadhakkarun Allah ce tambaye su mana al rabbikal banatu shin ubangijinka shine mai ƴaƴa mata walakumul banun kuma ku ne mai ƴaƴa maza ku ne masu ƴaƴa maza am khalaqnal malaikata inatan wa hum shahidun da suka ce Allah ne wato mala'iku ɗayan Allah ne shin mala'ikun da muka halicce su an gaya musu mata ne wa hum shahidun suna nan ne aka halicce su da balle su sani mala'iku ba su da jinsi ba maza bane ba mata ba haka Allah ya halicce su haka ku da kuka ce musu mata kuna nan aka halicce su ne da mala'iku da dan adam wanda aka fara halitta zaka waye kamata ya san wane mala'ika ne kamata ya san dan adam ba zai san komai a san mala'ika ba zaka ta yaya kuka gane cewa ƴaƴa mata ne kuma ƴaƴan Allah ne shi da Allah ce asfafal banati alal banin yanzu kwa yin zamani Allah ya zafi yaya matan ku kuma sai ba ku yaya maza وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم الله يقول سنة أنا أكعد إيش ملائكون ستكتب شهادتهم ويسألون وأنما قند تكيه ذا أروب تاتكم الله زي تنبيس أكي إذن وأن اللي الله مدعوك كنزر كيتي ألكم الذكر وله الأنثى كوني ما سنمجي الله نيني ماتا تلك إذن قسمة بيضا وأنا أيضا منزالون شيء shi Allah shine mai mata shine mai maza ku je kuka zabi mai kyan shi kuma kuka bashi mai muni tunda a wurin ku mata munana ne wa yaj'aluna lillahi ma yakrahun wa tasifu alsinatuhum alkadiba anna lahum alhusna la jarama anna lahum annar wa annahum mufrakun Allah ce suna sanya wa Allah abinda su ba ta so su ba ta san ayya mata sai su ce su kuma na Allah ne suna san ayya maza kuma sai su ce wannan nasu ne to wannan shine hukuncin kafirai akai shi yasa Allah ce la darama anna lahum annar tabbas wadannan suke shi zauta idan ba su daina ba to shine ma'anar asfafal afa asfakum rabbukum bil banin shin ubangijinku ya zabe ku ne sai ba ku yaya maza wattakada min al mala'ikati inatha shi kuma sai ya riki mata daga cikin mala'iku innakum la taquluna qawlan azima hakika ku kuna fadar magana mai girma Allah ya sha gaya mana alqur'ani cewa yana daga cikin mafi munin magana shine a cewa Allah ya haihu a cewa ne dan Allah wannan maganar inda waɗanda suke fadar ta sun san girman ta a wurin Allah ba za su fada ba Allah madaukakin sarki yace duk lokacin da aka ce Allah yana da da sai sama ta yi kamar za ta ruso gaba daya wa qalu ittakhadha ar-rahman walada laqad jittum shay'an idda takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takirru al-jibalu hadda an da'u lir-rahman walada wa ma yanbaghi lir-rahman an yattakhidha walada Allah ya ce bai kamata a ce ubangiji ar-rahman yana da da ba wannan maganar ita ce Allah yake wa yunzira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim wannan maganar ba su da ilimi akan ta ba kuma gadanta suka yi a wurin iyayensu ba Allah yake kaburat kalimatan takhruju min afwahihim wannan magana tana da girma a wurin Allah in yaquluna illa kadhiba ba abinda suke faɗa sai ƙarya kuma karanta wanda zaka yi wa ƙarya sai Allah daka maganar cewa Allah yana da tsana da girma shi sa duk lokacin da aka fada sai Allah ya tsarkake kansa wa qalu ittakhadha ar-rahman walada subhana bal ibadun mukramun suka ce wai Allah ya riki da sune mala'iku da da mata Allah ya ce subhana tsarkiya tabbata ga Allah bal mala'iku ba ƴaƴan Allah bane ibadun mukramun bayin Allah ne masu daraja wa qalu ittakhadha Allah walada subhana ballahu ma fi samawati wal ard kullun lahu qanitu shi ta in Allah ya fada sai ya ce subhanahu wannan abin Allah ya tsarkaka a jingina masa haihuwa innakum la taquluna qawlan azima ay innama taqulunahu wa innama taquluhu afwahukum Allah ya ce qawlan azima ay qawlan shani'an qabihan magana ce mai muni kuma magana ce mai girma wanda matsayin ta a wurin Allah matsayi ne mai jawo fushin Allah Allah ya tsare mu sai Allah ya ce wala qad sharrafna fi hadha alquran hakika mun yi bayani mun fayyace bayani dalla dalla ma'anar sa bayyana wa waddahna mun yi bayani filla filla a cikin wannan alqur'ani li yadhakkaru duk bayanin da muke yi muna yi ne domin mutane su wa'azantu wa ma yaziduhum illa nufura sai dai da yawa daga cikin mutane wa'azin cikin alqur'ani baya ƙara musu komai sai dai su ƙara gudu su ƙara nisa ولقد صرفنا في هذا القرآن الله يشفى لنا القرآن جوا يعني تصريف التصريف شيني واتو بياني بلا بلا إنو مندا باكا بكاتر واتو أتي أن أولي مغانا كو أن دوم أوليتا الله ينفقر مغانا لدلا دلا مسمى duk abin da ya zama hukuncin Allah ne kafir to Allah baya boye shi sai dai Allah ya fada a fili kowa ya gane innahu laqawlun fasl kitabul ufkimat ayatuhu thumma fussilat to Allah yana yin bayani ne a fili wannan at-tafsir din shine ma'anan at-tasrif wa laqad sarrafna fi hadha al-qur'an liyadhakkaru wannan wala kada sarrafna guda uku ne Allah ya fade su a nan a jere akwai talafifa da wani malami na Allah ya saka masa da alkhairi ya bani na alqur'ani a Madina wajen mahaddacin alqur'ani don kada ya samu tashabuhin wala kada sarrafna guda uku nan yayin zai karanta su kar ya jinkita su sai ce ka'idar ita ce ihdithin nas qaddimin nas akhirin nas ana farko karkata annan shine na wannan wala kad sharrafna fi hadha alquran liyadhakkaru wa ma yabiduhum illa nutura tabiyu kana zuwa a cikin wannan sura wala kad sharrafna linnas shi kuma ka kawo annas a farko wala kad sharrafna linnas fi hadha alquran min kulli mathal fa aba aktharu nas illa kufura sai sura makwabciyarta ne zuwa ita ce suratul kahf ita kuma sai ka jinkirta annas din ولقد صرفنا في هذا القران للناس من كل مثل وكان الانسان اكثر شيء جدلا تو malamai kuma na balagar alqur'ani suka ce akwai hikima da ta sa annan Allah ya cire annan a gaba Allah ya sa annan a can karshe kuma sai Allah ya jinkirta annan wannan yana daga cikin fa'idoji da lafadis da al-Imam al-Iskafi yake yi a cikin litafinsa ملاك التأويل yake cewa a na farko Allah ya cire anna saboda a cikin wannan surar akwai anna don haka a na farko sai na biyu ya wakilce shi amma a cikin saboda haka shi yasa sai aka fara kawo anna din saboda ya wakilci wancan amma a cikin suratul kahf ba a faɗi anna ba sai da aka je can shi yasa sai aka jinkirta shi na fata an fahimta sai ya zama shi tunda ba a fada a farko ba wancan din shine na karshe wancan kuma tunda daga baya za a fada sai aka share na farko sai aka fara fada saboda yana wakiltan wancan wancan kuma tunda baya wanda yake wakilta sai aka bar shi shine na karshe Allah madaukakin sarki yace wa laqad sharrafna fi hadha alqur'ani liyadhakkaru hakika mun fayyace bayani a cikin wannan alqur'ani saboda mutane su wa'azantu wa ma yaziduhum illa nufura sai dai ba abin da yake kara wa mutane duk wa'azin da ake yi ba abin da yake kara musu sai dai gudwa da tserewa wannan shine ma'anar fama lahum ani tadhkirati mu'ridin ne ta mutane suke gudu idan ana wa'azi suke kauda kai كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة كذا قدور إتجي وما يزيدهم إلا نفورا وأنا آيه قد أبيه سنة كل شدة فائدة جيمة سيوة أما بريم في ميدة هنك لي أكام مغنى تفرقوا تعفى أصفاكم ربكم بالمني فاتو ينا إيه لغا تكين ما في مونين cin fuska ga jalalar Allah shine mutum ya jingina wa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ba wanda yake da hakuri irin Allah yace suna jingina masa da yace baya so yace kuma magana ce mai tsanani mai girma suna mata amma duk da haka yana ba su abinci suna ci yana ba su ruwa suna sha inda ba don hakuri na Allah ba ayi yau ayi gobe ayi jibi su haifi ayya su ci gaba daga inda su suka tsaya a gina gidajen ibada a je ana ci gaba da bayyana cewa Allah yana da da kuma Allah ya ci gaba da azurta su yace la ahada asbaru ala adan yasma'uhum min Allah ba wanda yake da hakuri yana ji ana fadar abin da ke cutarwa kuma abin da baya so amma ya hakura ya ci gaba da mu'amala da kai na harkar duniya ya baka arziki ya baka jin dadi ya baka kayan more rayuwa kamar Allah madaukakin sarki to Allah kuma ya koye wa kansa haikuwa ta ko ta wace bangare ta ko ta wani bangare sai Allah ya kore ta bangaren nafsi yace kul huwallahu ahad shi Allah daya daya Allahu samad Allah shine wanda alladhi tasmudu ilayhi al-khalaiqu bi hawaijiha wanda kowa ke neman shi baya neman kowa kowa ke bukata a wurin shi baya bukatar komai a wurin kowa lam yalid shi bai haifi kowa ba walam yulad kuma ba a haife shi ba walam yakul lahu kufuwan ahad to Allah madaukakin sarki kaga ta fuskar nazzi kenan sannan ta fuskar hankali Allah ya nuna wa mutane a matakai hudu ta yadda za su iya nisantar da Allah ga barin cewa a ce Allah ya haifi fuska ta farko ita ce ku dan adam da dabbobi da aljannu da sauran halittu kamar tsirrai kuna haihuwa saboda kuna bukatar haihuwa ne idan baka haihu ba bayan ka aure damuwa za ka yi idan mace ba ta haihu ba damuwa za ka yi saboda tana bukata ba wani dan adam face yana da bukata bai koshi ba bai wadatu ba ga barin dan adam dan uwa ai dan adam daga jikinsa zai taimake shi duk wanda zai taimake ka a duniya bai kai danka na cikinka ba shi yasa kake bukata shi yasa har annabawa za ka ga suna kuka suna addu'a suna roƙon Allah annabi zakariya yana ce rabbi inni wahana al'abnu min ya Allah ina bukata kasusuwa na sun yi rauni washta'ala ra'su shayba da urfa tabisu walam akun bi du'a'ika rabbi shafiya ya Allah ban fidda rai ba daga samu karbuwa daga karbar addu'arka addu'ata daga gare ka Allah ka bani damana yarithuni wanda zai gaje ni wa yarithu min ali yaqub kun ga bukata da zai ta sa yake nema amma Allah yana da bukata ne wanda yake bukata shine zai yi da'a shi Allah baya bukata kai kana bukatar da ya ɗebe maka cewa a ce wannan danka ne kai kana bukatar da don ka huce haushi a ce kai ma kai naka kai kana bukatar da don ya girma ya taimake ka duk wannan Allah baya bukata to wannan shine fuska ta ɗaya da Allah ya kore wa kansa haihuwa wa qalu takhadha Allahu walada subhanahu huwa al-ghani lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard in indakum min sultanin bihadha atakuluna ala Allahi ma la ta'lamun qul inna alladhina yaftaruna ala Allahi al-kadhiba la yuflihun Allah yace suka ce wai Allah yana da da sai Allah yace sarki ya tabbata gare shi huwa al-ghani shi ai mawadaci ne wanda bai da wadata shike ne manda ku ne ba ku wadatu ba dole sai ƴaƴan ku sun taya ku shi kuma Allah baya bukatar a taya shi ne zai da da shi ne ma huwa al-ghani lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard duk abin da ke sama da abin da ke ƙasa nasa ne baka me zai bukaci da ba wanda ya taya shi yin sama da ƙasa ballan tana a ce in yana so yi wa danku yana bukatar wani ya taya shi baka tunda shi yayi komi shi ne kuma mai komi komi nasa ne bai bukatar da wannan ko a hankali ka san marar bukata bai kamata a ce wai zai nemi yayi da ba yanzu mu ce shiga cikin aljanna zai yi marmarin ya haiku baya bukata saboda baya ba wata bukata ba abin da yaron zai maka sai Allah ya aje kaya a cikin tufu alaihim muldadun mukhalladun in kuna son na ado ne ga sunan za su yi ta yawo suna muku ado a cikin aljanna dole cewa akwai adar tunda lahum ma yasha'una fiha idan mutum yana son da zai iya samu to amma ba wai bukata irin da zai taimake ka ba abu na biyu da zai nuna a hankali ka kore cewa Allah yana da da shine duk wanda zai yi da ai yana bukatar mata ko haka kato yana haihuwa ne ko ana yin barudu ne ka ja tsaga maka sai da ya fito hai ba zai yi ba dole sai da mace kafin a haihu to Allah madaukakin sarki kuma baya da mata shi sa Allah madaukakin sarki yace anna yakunu lahu walad wa lam takul lahu sahiba wa khalaqa kull shay tay za a ce Allah yana da da alhali bai da mata wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakaba sahibatan wala walada bai da mata ballan tana yi da duk wanda yake da da kuwa ka tabbata da cewa mata ce ta samu masa da dan ba shi ya haihu da kansa ba sai dai wata ta haifa masa shi kuma Allah bai bukata an gane wannan
na'am
shi yasa ko wadanda suke ce annabi Isa dan Allah ne ba za ta fa Maryam ko matar Allah ce to da sun san da gaske Allah bai da mata to wanda bai da mata ta za ta ce yana da da hanya ta uku da Allah ya nuna ko a cikin hankali ba za ka ce Allah yana da da ba shine duk wanda zai haifi da ai zai haifi irin sa ne to Allah kuma ba irin sa ai yanzu idan kai bawa ne sai ka haifi me bawa in kai da ne sai ka haifi me da amma ubangiji da yake matsayin ubangiji zai yi ubangiji ya yi ubangiji ai za a samu ubangiji guda nawa to kuma abin da ya taba yi wa a samu ubangiji guda biyu ba lauka na fihi ma alihatun illa allahu lafadata da sama da kasa sun rushe inda a ce akwai ubangiji banda Allah to sai Allah ya nuna mana cewa duk abin da ba Allah ba fa bawa ne to ta yaya za a yi a ce wanda shi kadai shine ubangiji ahad kuma a ce yana da da to ai ya kamata dan ya gaje shi shi ma ya zama ubangiji kuma tunda ba zai yi wa a samu wani ubangiji bayan Allah ba to bai kamata kuma a ce ubangiji yana da da ba shi sa Allah madaukakin sarki ce wa qalu takhadha ar-rahmanu walada laqad jittum shay'an idda takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hadda an ta'u lir-rahmani walada wa ma yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada in kullu man fi samawati wal ardi illa ati ar-rahmani abda kowa a duniya bawa ne ubangiji shi da kai rab to tunda kowa abd ne to ai ba zai yi kuma a samu rab shi kuma ya haifi abd ba saka ko a hankali ba zai yi a ce Allah yana da da ba sannan dalili na uku ai dalili na uku na ƙarshe shine duk wanda ya haifi abu to ya kamata ya zama irin sa ne yana kama da shi kamar yadda ba zai taba yi wa kiyashi ya haifi rakumi ba kamar yadda ba zai taba yi wa bunsuru ya haifi kare ba kamar yadda ba zai taba yi wa a ce bil adama ya haifi kuma a ce ya haifi maciji ba ai hankali ba zai dauka ba sai dai maciji ya haifi maciji mutum ya haifi mutum kare ya haifi kare ana fahimta ai ba zai taba yiwa a ce ya dasa ya fi doya ba ko saboda haka sai Allah madaukakin sarki yace kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ba wanda yake kama da Allah don haka inda za a ce Allah zai haifu subhanallah da sai zama yana kama da Allah yanzu annabi Isa dan Maryama yana kama da Allah ne ko yana kama da mutane yana kama da mutane har gunkin da suke yi ana cewa wannan ne annabi Isa yana kama da mutane ne kuma saboda sun tabbatar yana kama da mutane shi yasa aka samu wani mako aka ce tsaya a dauke shi hoto sai a zana shi sai a ce shine annabi Isa kuma mahaifiyarsa mutum ce to kuma ba yadda za a yi a ce mutum bai haifi komai ba sai mutum dan uwansa ubangiji kuma ne zai haifa shi kuma sai a ji mutum ai ba zai yi ba hankali ma ba zai dauka ba wannan sune hanyoyi guda hudu da Allah ya nuna mana inda kana da hankali to bai kamata ka jinjina wa Allah ta ba hakika ubangijin mu madaukakin sarki ta'ala jaddu rabbina girmar sa da daukakar sa da buwayar sa ta daukaka ce da baya bukatar mata ballan tana yi bukaci da matta fada sahibatan wala walada wannan ko akan wannan fa'ida muka tsaya bihi kifaya Allah ya albarkace mu da abinda muka ji ya sa mu yi aiki da shi ya kuma amfane mu duniya da lahira abinda ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh